tuna yanda ka samu kudin ka ka sha wuya ka samu kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya ba mu iya kawo muku shirin namu ba saboda zabukan da aka yi a wannan ƙasar. A yi mana gafara. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. Umar Sa'idu Bamali, daraktan makarantar horar da mutane akan ayyukan ma'adanai da ke Jos, babban birnin jihar Plateau. Daga firarmu ta farko akan ma'adanai, babu shakka kun san muhimmancin wannan ɓangaren sana'a kan samun kuɗin shiga da kyautata rayuwa. Jama'a masu sha'awar shiga wannan sana'ar, ga wakilar murar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji, da ƙarshen firar da ta yi.
To a nan jihar Plateau an yi ayyukan ma'adinai da dama, sannan kuma idan muka zaga za mu ga akwai ramummuka da su waɗannan masu haƙan ƙuza suka bari, sannan kuma abin da ya janyo zaizayewar ƙasa da manyan ramukan nan wanda yakan halaka mutane. Kuma bisa ga dukkan alamu mutanen nan ba su fahimci cewa za su yi amfani da ramin nan domin inganta rayuwarsu ba. Akwai wani diya ko kuma wata diya da gwamnatin tarayya za ta biya ne, ko kuma ina shawaranka ta yadda al'umma za su yi amfani da waɗannan ramummuka domin inganta rayuwarsu?
Su wa'incan aikin da aka yi duk kusan shekara 50 ne zuwa sama wanda Turawa suka yi a lokacin ba ka'idan cewa in ka gama aikin ko ka rufe shi ko kuma ka tsaftace shi yanda zai amfani da shi. Amma gwamnatin nan yanzu tana ta kokarin ta ga wanda za a rufe su, akwai kuma wanda yake za a yi amfani da su kamar noman rani ko ai wajen kiwon kifi ko ai amfani da su wajen aikin bulo da dai sauransu. Saboda shi aikin ma'adane in kai an yi a yanda ake yi yanzu, ana so duk in ka gama ka tsaftace wajen ko ka maida shi yanda yake da, ko kuma ka maida shi yanda yake ba za a samu hadari da wasu illoli ba. Kuma akwai kudin da ake ce mishi reclamation, wanda yake dama in mutum zai aiki zai rinka ajiye wa'innan kudi saboda in ya gama aikin ya tabbatar ya dawo da shi yanda yake cikin hali mai kyau.
To kamar yanzu ma da muke magana da kai, akwai wuraren da ake haƙan ma'adinai a nan jihar Plateau, kamar ɓangaren ƙaramar hukumar Wase, sannan a jihar Nasarawa na san waɗansu ƙauyuka ko kuma wurare a can Nasarawa wanda jama'an wurin na ƙorafin cewa su masu haƙan ma'adinan nan, waɗanda yawancinsu ba 'yan ƙasar nan ba ne, suna cutan al'umma, ba sa taimaka musu da ayyukan more rayuwa kamar yadda yake. A matsayinku na masu ruwa da tsaki ko kuma masana a wannan harkar, kuna ba gwamnati shawara domin su tilasta masu haƙan ma'adinan nan su tallafa ma al'umman da ake wannan ma'adinai a yankunansu?
Akwai abin da ake ce mishi community development agreement. Kafin mutum ya soma aikin ma'adanai sai ya kawo wannan, sannan akwai kuma consent wanda yake in gona in wajen ba naka bane, su community din ko kuma jiha za su baka cewa sun yadda kai wannan aikin ma'adanai. Kuma in kana yi ana duba a ga nawa ka samu. Saboda haka su a wannan community development agreement akwai abubuwan da za a taimaka ma su wa'innan mazauna wajen da suke da ma'adanan. Sannan kuma akwai abin da ake ce ma 13% deprivation, wanda yake kamar yadda ake ma wanda suke ƙasa jahohin da suke haƙan ma'adanai, wanda yake da ba a yin shi. Amma yanzu akan wannan sha'anin ma'adanai akwai revenue mobilization, sun zo sun duba kuma za su duba kowane jiha su ga me suke fitarwa akan ma'adanai, wani riba aka samu, a cire musu wannan 13% din a basu saboda su ma su taimaka ma jama'ansu.
To amma kuna ba gwamnati shawara?
Ai yana cikin doka, wannan yana cikin doka ne ma.
Amma gwamnatin tana aiwatarwa?
Saya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne, kikille ne ba, ba za ka yi ne mai kuɗinka, in kuma ka taji kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau.
Ya zuwa yanzu waɗanne irin ma'adinai ake samu musamman a wannan ƙasa namu na Najeriya?
Ma'adanan da ake samu sun kai mu kusan 40
a Najeriya,
wanda aka ƙware kuwa, kuma wanda aka sani dai aka fi amfani da su ko ake fita da su kamar su kuza, columbite da cesinare da sapphire da aquamarine da su farin ƙasa, hatta maganan aikin mai da ake, akwai abin da ake ce mishi barite, shi ma sai an sa shi an haƙo shi sannan za a yi amfani da shi. Sannan akwai su gypsum da limestone wanda ake amfani da su maganan siminti. So akwai wasu ma ma'adanan wanda yake hatta taki duk za a iya yi da su, duk muna da su. To shi yasa gwamnati take ta ƙoƙari yanzu ta ga ta farfado da wannan aikin ma'adanan, saboda rage dogaro akan mai.
To duk da yake kai magana cewa gwamnati na kokarin ta farfado, amma al'umma ba su fahimci hakan ba domin su goya ma ita gwamnati baya, akwai wani ƙarin bayanin da zaka yi?
Ita al'umma tana so kowane lokaci a rinka wayar mata da kai, kuma ya kamata ba sai ma wanda yake yana harkan ba, saboda ita harkan ma'adanai tana son abubuwa da yawa, kamar yadda na faɗa, tana son jari, tana son ilimi, tana son su kansu injinan da za a aiko da za a yi aikin da su. Saboda haka kuma ba abu ne wanda yake yana son karamin kuɗi ba, sannan kamar yadda na faɗa yakan ɗauki shekara 2-3 kafin a so macin gajiyan shi. To shi yasa kuma a hankali ne ake ga ake cin gajiyan nashi har ya zo ya zama mutane sun fahimci cewa ashe suna amfana da shi. Saboda in kin duba kamar yanzu aikin ma'adanan da aka yi a jihar Plateau shekara 40 da suka wuce, har gobe wasu rayuwarsu yana na akan wannan, kuma suna amfana da shi. Hatta wa'innan ramukan wasu suna amfani da shi wajen noman rani. Shi yasa zaki ga kowane lokaci ba a rasa carrot da su cabbage, wa'innan duk wasu abubuwa da su dankalin da aka shigo da su daga ƙasar Turai, to duk aikin ma'adanai ya kawo su, kuma ana ta cin amfanin su. Shi yasa zaki ga dankalin da yake jihar Plateau in kin kai shi kamar Kano, zaki ga ba daidai da yake da dankalin Turai da aka samu daga can ba. To duk wa'innan abubuwa ne na da ya kawo ga ci gaban aikin ma'adanai.
To wannan cibiya bayan ɗalibai sun kammala karatu, me kuma za su yi?
To duk wanda ya gama wannan cibiya ya samu wannan horarwa na shekara na wata 18, muna sa ran in Allah ya yarda shi kanshi zai zama yana ma da aikin kanshi. Saboda za ka iya yin sifayo, za ka iya yin gwada ma'adanai da wasu aiki wanda yake da kila ba sai ka abin nan ba, ko hatta ma in ba ka da ma aiki injinin da za a gwada ma'adanai, saboda horarwar da za a baka a nan za ka iya gane cewa wancan kuza ne, wancan kaza ne, wannan ma zai kawo maka ka samu kuɗi. Sannan kuma muna ta ƙoƙarin nuna ma su bankuna alfanun wa'innan aikin ma'adanai, saboda in mutum ya gama zai iya neman bankuna su bashi ya soma nashi aikin ma'adanai din.
To amma mutum zai iya zuwa kawai, kamar a ce matashi zai iya zuwa kawai ya ce yana neman makaranta, ko kuma yana so ya yi aikin ma'adanai a nan cibiyar naku, ko kuma ya samu horo, ko kuma akwai waɗansu tsare-tsare daki-daki da kuke bi na ɗaukan ɗalibai?
Shi ne akwai tsari kashi biyu. Akwai wanda in ya gama digiri za mu duba digiri din nashi na ya zai iya aikin wannan, saboda duk yawanci wanda ya yi science zai iya wannan. Sannan kuma wanda shi kuma bai je makaranta ba zamu an mishi tambayoyi mu ji yanda yake so, saboda kila dama yana aikin ma'adanan ne amma yana so a ƙara mishi ilimi, wani kuma ba shi da fahimtar na ma'adanan, saboda haka mun san yanda zamu horar da shi ya zama zai ci amfanin aikin ma'adanan.
To daga ƙarshe ina shawaran ka ga al'umma musamman don su mara ma gwamnati baya wajen wannan yunkuri na dogaro da aikin ma'adinai don a rage dogaro da man fetur.
To al'umma ya kamata su san abinda dokokin ƙasa ya faɗa akan aikin ma'adinai, saboda shi aikin ma'adinai yana so ka san dokokin, ko da a gidanka ne aka samu ma'adanai din ba za ka yi ba sai ka nemi izini daga gwamnati, sannan kuma sai ka nemi wanda yake shi kanshi yayi karatun aikin ma'adanan ne. Kamar mutum ne bai da lafiya, in ya je asibiti akwai nurse, akwai likita, akwai pharmacy, kowanne akwai aikin shi. To saboda haka sai ka nemi wanda suka samu wannan ilimi horarwa su baka shawarwari yanda za ka yi ka samu nasara.
To madalla abinda ya sauka kenan, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Umar Sa'idu Bamali da wakilin murar Amurka da ke Zainab Babaji da Chubahiro Diodune wanda ya daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya sake sada mu da alherinsa.
Tuna yanda ka sami kudinka, ka sha wuya ka sami kudinka, to je ka kashe su ta hanya mai